Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1931-49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a na FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 19 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanin da muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi. 5 na safe kenan a Ghana wato karfe 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
Majalisar Wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba. Kasar Rasha ta kame jiragen ruwan kasar Japan 5 na kamun kifi a yankin gabashin kasar. Lamari na baya-bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar Rasha da Japan. Lauyoyin uwar gidan mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Mary Chiwenga sun nemi alkalai su bayar da ita beli kwanaki 4 bayan da aka kama ta bisa zargin yunkurin kashe mijinta.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Majalisar Wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump akan tuhuma guda biyu. A Najeriya kuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta ce za ta mai da hankali wajen yaƙi da almundahana a tashoshin jiragen ruwan ƙasar bisa dalilin cewa
ka duba akwai bincike da ake kowace ma'aikata ƙarƙashin ma'aikatar sufuri ko yaushe ne sai an zo an bincika shin kana bin ka'ida abinda yake yi da kashe kuɗi ko kuma ɗaukan mutane ko kuma wasu abu.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi take gabatarwa. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya kuma ga labaran duniyar. Majalisar Wakilai a daren jiya Laraba ta tsige shugaba Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa.
The question is on the adoption of Article 2. Those in favor say aye.
Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi kenan sa'adda take jagorantar zaman jefa kuri'a akan daftarori biyu na zarge-zargen tsige shugaba Trump.
129, the nays are 198, present is 1, Article 2 is adopted.
Tace yan majalisa 229 sun amince da daftarin, waɗanda ba su aminta ba 198, ɗaya bai goyi bayan kowane ɓangare ba, don haka an amince da daftarin na biyu. A zaɓen da ya kasance kusan na jam'iyya ɗaya, majalisa mai rinjaye 'yan Democrats ta aminta da daftarorin biyu na zarge-zargen tsige shugaba Trump ɗan jam'iyyar Republican da ya kasance shugaban Amurka na uku da aka tsige a tarihin ƙasar mai shekaru 243. Trump, wanda ya bayyana yunkurin tsige shi a zaman shirme, ya kuma soki lamirin 'yan Democrats akan yunkurin, a yanzu zai fuskanci shari'a a majalisar dattawa wani lokaci a watan Janairu. To sai dai akwai yiwuwar majalisar dattawan mai rinjayen 'yan Republican ta wanke shi daga zarge-zargen, inda za ta baiwa masu zaɓe damar yanke hukunci akan makomar Trump a yayin da yake neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu a zaɓen da za a gudanar a watan Nuwamba. Fadar shugaban ƙasa ta White House ta fitar da sanarwa jim kaɗan bayan kaɗa ƙuri'ar tsige Trump, inda take cewa yau rana ce da aka aikata ɗaya daga cikin lamuran siyasa mafi kunya a majalisar a tarihin ƙasar nan. Sanarwar ta bayyana matakin a matsayin abin kunya. Sanarwar ta ci gaba da cewa shugaba Trump na da yakinin majalisar dattawa za ta daidaita al'amura ta tabbatar da doka da adalci da aka yi watsi da su a dukkan zaman tsigewar a majalisar wakilai, kuma tuni da ya shirya wa tunkarar matakin na gaba inda yake da yakinin za a wanke shi. Kasar Rasha a jiya Laraba ta kame jiragen ruwan kasar Japan 5 na kamun kifi a yankin gabashin kasar. Lamari na baya-bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar Rasha da Japan da ta samo asali tun a ƙarshen yakin duniya na biyu. Jiragen ruwan na Japan suna kamun halittun ruwa yayin da jami'an sintirin kan iyaka na Rasha suka ciwo kansu suna binciken zargi-zargin yin su ba bisa ka'ida ba a ruwan kasar Rasha, a cewar babban sakataren gwamnatin Japan Yoshihide Suga. Ba za a lamin cewa haka ba, Suga ya faɗa a wani taron manema labarai a Tokyo, inda ya ce gwamnati na bukatar a gaggauta sako jiragen ruwan da kuma mutanen da ke cikin su. A Moscow kuma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta tabbatar da kama jiragen, tana mai cewa Japan ta daɗe tana sabawa dokokin da suka shafi albarkatun ƙasa. Lauyoyin Mary Chiwenga, uwar ɗakin wato uwar gidan mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe, sun nemi alƙalai da su bayar da ita beli kwanaki hudu bayan da aka kama ta bisa zargin yunkurin kashe mijinta. Lauya Tuwana Nyamakura shine ya gabatar da bukatar belin a madadin Mary Chiwenga a babbar kotun kasar a jiya Laraba. Masu gabatar da kara sun ce sa'ad da aka kai mataimakin shugaban kasar magani a kasar Afirka ta Kudu, Mary Chiwenga ta tilastawa mijin nata ya zauna a otel na tsawon dare, lamarin da ya hana shi karban magani na tsawon sa'o'i 24. Sa'ad da jami'an tsaro kuma suka kai mataimakin shugaban kasar a asibiti, an zargi matar tashi da shiga ɗakin sa ta cire masa allurar jijiya da kuma robar fitsari, lamarin da ya haifar masa zubar da jini. Haka kuma an tuhumi Mary Chiwenga da cin hanci da rashawa ta hanyar amfani da kuɗin kasar, wato kuɗaɗen kasar waje dala Amurka miliyan ɗaya domin sayan gidaje da manyan motoci a ƙasashen waje. Masu gabatar da ƙara dai sun ƙalubalanci bayar da ita beli, suna cewa Chiwenga na iya arcewa a ƙasashen ƙetare. To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Zanga-zangar da ta karaɗe dukkan yankunan ƙasar India ta neman soke sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da cece-kuce ta kasance ƙalubale mafi girma da Prime Minister Narendra Modi ya fuskanta tun sa'ad da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta 'yan ƙabilar Hindu ta karɓi mulki shekaru 6 da suka gabata. Dokar ta haifar da fargabar yiwuwar maida musulman ƙasar da adadin su ya kai miliyan 200 saniyar ware, da kuma wargaza tsarin mulkin ƙasar da baya la'akari da bambancin addini ta hanyar sanya addini a zama hanyar samun zama ɗan ƙasa. Sabuwar dokar za ta sauƙaƙa tare da gaggauta zama ɗan ƙasa ga tsirarru mabiya addinai 6 kamar Hindu da Sikh da kuma Kiristoci da suke gudun kaucewa gallazawa daga ƙasashe 3 na Pakistan da Afghanistan da kuma Bangladesh. Prime Minister Narendra Modi ya ce sabuwar dokar na zama wani aikin jin ƙan jama'a ne domin taimakawa waɗanda ba su da wurin zuwa sai India. To sai dai masu sukan lamirin sa sun jefa ayar tambaya akan dalilin da ya sa dokar ba ta hada da Rohingya ba, inda 'yan tsirarin musulmi suke a Myanmar wanda su ma suke fuskantar gallazawa da aka kiyasta kusan 400,000 ne ke zaune a India.
A gaida Murtala Faruku sanin da ya karanto mana labaran duniya. Sai kuma rahotanninmu. Bayan shafe fiye da wata guda tana sauraron bahasi a kan zarge-zargen aikata ba daidai ba ga shugaba Donald Trump, a daren jiya Laraba majalisar wakilai ta kada ƙuri'a tsige shugaba Trump. Dangane da haka, abokiyar aikin Malhiri Grace Abdu ta tuntuɓi wani mai sharhi a kan siyasa Amurka, Aminu Yakubu Lame, da ya yi ƙarin haske a kan mataki na gaba.
To yanzu abin da zai faru shi ne ita speaker, wato shugaban majalisar tarayya, za ta aika wa majalisar dattawa wannan dalili guda biyu da ya sa suka tambuke shugaban ƙasa. To amma kuma kamar da take cewa a bayanin da sai wayan jaridu dazu, har yanzu ba ta san lokacin da za ta aika ba, za ta tsaya ta ga cewa sai majalisar dattawa ta ƙasa sun bayyana yadda za su yi wannan binciken ko kuma yadda za su yi wannan shari'a, saboda su ma su san yadda za su shirya. To bayan nan kuma kaɗan shi shugaban majalisar dattawa, wato Senator Mitch McConnell, wanda ɗan Republican ne, ya fito yake cewa gobe in Allah da ƙarfe 9:30 zai bayani wato a cikin majalisar dattawa akan wannan tumbukar da ɗan majalisar tarayya suka yi wa shugaban ƙasa. Ga alamu dai tun da zamankin sa shi ya riga ya magana cewa ana aƙalla dai ana so su zama cewa ba su da wato su samu balance. To amma shi ya riga da fara cewa shi gaskiya ba zai
ya riga nuna matsayin shi tun farko,
shugaban kasa ba saboda komai yana magana da lawyoyin Trump kuma kan yadda suka shirya su suke shiri kan hadan hanyar da za su bi.
Eh to bayanai na nuni da cewa dama fada shugaban kasa tana ba da karfi ne musamman kan majalisar dattijai kasancewa jam'iyyar Republican ita ke da rinjaye suna kyautata kasancewa tun farko yan jam'iyyar Democrat za su same da suke so a majalisar wakilai to karfin su suna mai da hankali ne kan matakan da za su dauka na kare shugaban kasa majalisar dattijai.
Haka saboda kamar da kika ce wato ɗan a majalisar wakilai wato ɗan Democrat sun fi yawa sun farin jaya haka kuma wato su Republicans wato sun farin jaya a majalisar dattawa wato kafin a cire President Trump daga office dole ne sai majalisar dattawa sai an samu wato ɗan majalisar dattawa 67 sun jefa kuri'a cewa cire shi daga office to kuma wanda bai faru ba saboda kamar yadda kika ce ɗan Republicans sun fi yawa wato sun farin jaya a majalisar dattawa saboda haka ba da za a iya cire shi daga office.
To ya wannan zai shafi takarar shi a shekara ta 2020 kasancewa wani binciken ra'ayoyin jama'a da wata jarida ta fitar a ranar Talata da daddare a jajibirin wannan yunkuri na tsige shi na nuni da cewa ya ƙara samun goyen baya har ya wuce manyan abokan hamayyar sa na jam'iyyar Democrat. Ya kake ganin wannan lamari ya zai shafi takarar shi?
To sha'ani ra'ayoyin kin san wato ya danganci wanda suka tambaya. Ra'ayoyin kasar nan na canzawa. Kusan ba wata kila goben aka saki tambayar mutanen za ki ga sun canza ra'ayinsu. To shi yasa ni ba na dora nauyi sosai kan ra'ayin mutane a yanzu. Na san cewa nan zuwa watanni 11 inda rai da lafiya ra'ayinsu zai saki canzawa. Wata kila ma nan zuwa wata guda ko sati mai zuwa za ki ga wato wannan ra'ayin jaririn ya canza. Kuma ya danganci kamar da na ce ya danganci wa'anda mutanen jama'a suka tambaya. Wanda ke da ya kamata a ce a zazzaɓa da yadda zai zama cewa ba mutum ba waje guda aka saka ta tambayoyin ba amma kuma ni bana wato bana daukar ra'ayin ya zama na musamman saboda zaben yana da muna da shaura kafin mu je lokacin zabe kuma yawanci abubuwa da yawa za su faru ba amma dai akan zai yi cewa akan wannan sha'anin zaben ya zama cewa ya ƙara abin nan ya ƙara daukaka ya samu goyen baya. To amma kuma kin ga su kamar wanda wato ɗan Democrats masu neman takarar tare da shi har yanzu ba su fara magana ba wata kila sai zuwa gobe za ki ga sun fara magana akan tumbuke shi da ake.
To sai ka ce akwai waɗanda suke taka tsantsan akan wannan lamarin har su ƴan jam'iyyar Democrat ma domin suna ganin kila wannan kuma zai haifar musu wani sakamakon da ba shi suka zata ba. Domin akwai kuma waɗanda suke nuna cewa wannan matakin da ita jam'iyyar Democrat ta ɗauka ma yana iya taimakon shugaba Donald Trump a zaben shekara ta 2020 domin zai ƙara zabura magoya bayan shi su sake fitowa fiye da yadda suka fita a lokutan baya wanda akan samu wani lokaci aka san haka ganin abin da ya faru a zaben shekara ta 2016 ba lallai ƴan Democrat wannan ya sa su fito ba.
Haka. Saban kuma kika duba ai yawanci wato kamar wanda suka taimaka shi wato Donald Trump din ya shiga office suka zabe shi ga wato akwai mata masu zaman kansu wanda yake yawanci a birane sun zabe shi wanda kuma a yanzu yawancin su sun fara juya masa baya haka kuma akwai ƴan jami'an independent wanda wasu su yawanci kamar wato hudar sha'anin wato ra'ayi na jaridu wasu suna nuna cewa duk da cewa ba su zuwa zabe shi amma ba su goyi bayan abu ba su so a tumbuke shi ba su goyi bayan abin da ya ba saboda haka sai mun lura da irin wa'annan din meye ra'ayinsu ya canza shi yasa na ce wata kila ni wato bana daura nauyi karfi na sosai akan ra'ayoyin da za mu ji kaman daga jiya zuwa yau ko ma gobe.
Aminu Yakubu Lamike nan mai sharhi akan siyasa Amurka. To daga harkokin siyasa Amurka sai yaki da cin hanci a Najeriya inda a kwanakin baya aka fitar da wani rahoto da ke cewa kusan kashi 60 na mutanen Najeriya sun ba da cin hanci ko kuma sun karɓa a shekarar da ta gabata. Yayin wani taro a Abuja, muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Ibrahim Magu ya bayyana cewa hukumarsa za ta mai da hankali akan tashoshin jiragen ruwan ƙasar bayan rufe iyakokinta. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamaili Hikaya ya aiko mana.
A cikin matakan da hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya ta ɗauka bayan taruka ranar yaƙi da cin hanci ta duniya a bana, akwai mai da hankali kan hadarar teku da ta hada da tashoshin tekun da kasuwancin jiragen ruwa. Wannan ko ya biyo bayan yadda gwamnatin Najeriya ta rufe kan iyakokin ƙasa da komawa kusan kacukan shigo da kaya ta ruwa. Muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya Ibrahim Magu a taro a fadar Aso Rock ya ce hukumar za ta ƙarfafa aiki da ƙa'idojin kasuwancin teku don ɗaukar matakan yaƙi da zarmiya.
In ka lura duk managing directors na maritime institution ɗin nan yawanci zai kasance mun kama su. To shine muka gani muka ce to bari mu san yadda za mu haɗa kai mu ciro ƙazancin da yake ciki. Kwanaki mun yi bincike akwai wani managing director nasu wanda muka kai shi kotu aka kutunta da shi an bashi yanzu aka na prison shekara 7.
Shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello da ya zama babban mai ruwa da tsakiya taron ya nuna maraba da wannan mataki don hakan ya taimaka wa Najeriya wajen cin gajiyar kuɗin shiga masu yawa waje da man fetur.
Nigerian Ports Authority CRFN, NIWA, Nigerian Railway, NITT Zaria, Man Oron da Nimasa da Nigerian Shippers Council duk sun zo suka haɗu saboda a zo a yi wannan abun. Sai a kawo na'urori su za su hana wasu abubuwa. Ya kamata kullum mu dage mu taya President Buhari faɗa da wannan miyagun abubuwa. A yanzu in ka duba akwai bincike da ake kowace ma'aikata ƙarƙashin ma'aikatar sufuri. Ko yaushe ne sai an zo an bincika gani. Shin kana bin ka'ida abinda kake yi don kashe kuɗi ko kuma ɗaukan mutane ko kuma wasu abubuwanka don dole sai wani ya zo ya bincika aka sani ya akwai. Mun yadda a yi ta wannan akai akai saboda mu buɗe tattalin arzikinmu ya girma shi yasa wato wata rana ba wai kama mutane a kai su prisoner ba shi ne a dole su kuma mutane a ba su haƙƙinsu. Kamar ma'aikatan Najeriya dole a ba su albashin da ya kamata. Ma manoma dole a basu abubuwan da ya kamata sai ga kowa ya samu aiki shi rashin aikin shi yana kawo wannan cin hanci da rashawa.
Yanzu dai za a jira ga yadda gwamnatin Najeriya ta hanyar hukumar custom za ta karfafa tashoshin sauke hajar teku a tudu da aka kafa a sassan da ba sa kan iyakar ruwa don sauƙaƙawa 'yan kasuwa ɗawainiyar tafiya waje mai nisan gaske don ɗaukowa ko tura hajar su ƙetare.
For the commissioning of yet another important transportation infrastructure, the Kaduna Inland Drive Port.
Nan ma shugaba Buhari ne a lokacin da yake bude tashar ta tudu a Kaduna inda yanzu ake maganar bude ta Huntuwa, Kano, Plateau da Maiduguri da sauran sassa. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamali hikaya da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12 dare da minti 17. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Ko diya ya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kadai ba.
Wannan abin da ya din aika aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran.
Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2019 da ke karewa. Daya daga cikin batutuwan da shirin domin iyali ya haska fitila a kai shine rahoton da ya bulla cewa ana cin zarafin mata fursunoni a gidan yarin da ke da cikakken tsaro a Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Abin da ya kai ga gwamnan jihar a lokacin Kashim Shatima ya kafa kwamitin bincike. A cikin hirarsa da wakilin Haruna Dauda biyu, shugaban kwamitin mai membobi 10 Barista Kakashe Hulawal ya bayyana inda kwamitin zai mai da hankali.
Shi na girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba, abubuwan da suka saba doka, abubuwan da suka saba tarbiyya, abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani Maiduguri Maximum Security Prison. Daga ganin wannan a matsayinsa na Chief Security Officer na State wanda haƙƙi yara ta a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya an ba to sauya masa haƙƙi ba. Shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi kwamiti a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba sai a kawo rahoto a gwamnati domin a samu masalaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari.
Kamar irin laifuka ne kuke saran za a ji ciki a kai?
Abinda jaridan ta ruwaito, akwai karuwanci da yara kanana suke yi, akwai zubar da ciki, akwai luwadi, kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki. To idan ka ga abubuwa haka annai abin nan babu ne wanda zaka bar shi ba, dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba. To muna tabbatar muku dai kamar inda aka ba mu amana za mu yi gaskiya, in abin ma haka ne mu kawo shi mu nuna gwamnati abin da haka ne saboda a yi magani shi, in ba haka bane za mu ci a ƙarya ne ba haka bane.
Ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar a matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Borno da shugabancin hukumar kare haƙƙin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari da ke garin Maiduguri da yan sanda da kuma yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar Borno za su miƙa rahotonsu cikin mako gudan. To koya kungiyar yan jaridu mata rashin jihar Borno suka ci game da wannan lamari, tambayekin ne wa shugaban kungiyar yan jaridu matan Hajiya Hadiza Bukar da kuma abin da suke cewa.
Fatan mu shine a biwa matan nan hakkin. Hakkin ko suwa suke yi ko suwa suke yi ba za mu iya ce gashi ba, amma ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kadai ba. Dalilin tunda ya kawo har banda ma haduwan da suke haduwa akwai har da yadda za a yi har a zub da ciki a ciki, to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki don shi wannan da yake nan a zaune a gidan yari yaya zai iya samu wani ma'aikacin lafiyan da har za a yi masa wannan abu. To wannan dalilin mun san cewa dole akwai haƙin ko akwai hannu wanda yake aikin a ciki, saboda haka fatan mu shine a samu haƙin matan nan da aka ci zarafinsu. Yawancin abubuwa in ya tashi haka kwanaki ai dama ba nan ma na yan prison din ba, akwai mun yi ta jihin abubuwan da ake kira sex for food, wannan kuma ya aikatu a tsakanin IDPs. Kana bukatan abinci ba yadda za ka yi
saudi
sai
ka ba da
kansu, waɗansu dole sai su ba da kansu don su samu abincin da za su ciyar da ƴaƴan. In za a baiwa kowa hakkin shi a yadda ya kamata, bai kamata a yi zancen nan ba.
Yanzu dai al'ummar jihar Borno sun zaku su ga sakamakon da wannan kwamiti zai fitar da binciken ababen cin zarafin prisonerin da ke tsare a gidan yarin da ake kira maximum prison.
To babu shakka mai sauraro zai so ya san inda aka kwana akan wannan batu. Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin. Ana kan batun cin zarafin mata a gidajen yarin kuma muka samu labarin korar wani jami'in sojan sama da wata kotun soji ta musamman ta yi a Maiduguri. Sabili da samansa da laifin yi wa wata yarinya 'yan shekaru 14 da ke sansanin 'yan gudun hijira fyaɗe. Shirin domin iyali ya bi diddigin wannan batu ga kuma bayanin da wakilin Haruna Dauda Biyu ya samo mana.
Wannan kotun soja na musamman din karkashin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan sama da ake kira Flight Lieutenant Matthias Inwiran wanda kuma dan asalin jihar Imo ne dan yin lalata da yarinyar nan ɗan shekaru 14 da kuma ta kasance 'yar gudun hijira ta tafto daga garin Marte da kuma suke samun mafaka a garin Maiduguri tare da iyayenta a sansanonin 'yan gudun hijiran nan da ake kira Bakasi Camp, kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da 'yan uwanta a ɗan baya-bayan gari. Inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkaninsu su kwanta, daga bisani ya tsani wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe, yayin da wasu sojoji 'yan uwansa suka ba da shaidan aukuwar hakan, yayin da kuma asibitin da ake kira International Rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata. An dai haifi Flight Lieutenant Umaram ne a 1980 ya kuma aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin Maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira Dalwa. Na kuma tuntuɓi shugaban gamayyar ƙungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno da ake kira Ambassador Ahmed Shehu, waya suka ji da wannan hukuncin da aka yankewa wannan jami'in sojan.
Mun yaba ma sojojin Najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci, ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi ƙarfin doka ba. A da yawa dai daga baya irin wayan abun ya faru zaka ga an yi rufa-rufa, amma wannan karon gaskiya dole mu jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da ya yi din aika-aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi, kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka zaka ci zarafin mutane ba, mutane haka ma mutane masu rauni kaman su masu gudun hijira tukunna wani ya yi shi ya tafi lafiya din nan bai ba.
A watan hudun wannan shekaran da ke karewa ne kuma aka cika shekaru 5 da sace 'yan matan Chibok da har yanzu babu tabbacin inda sama da 'yan mata 100 suke, ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki. To bayan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi dangane da kokarin da gwamnati take yi na ceto ƴan matan, shirin domin iyali ya samu yin hira da kakakin shugaban kasan Garba Shehu wanda ya bayyana cewa
hakika sako ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'umman Najeriya gabaki daya da shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara biyar wayannan ƴan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da ƴan uwansu har yanzu Allah bai sa a dawo da su gaba ɗaya, duk da cewa Allah ya ba da nasara hakan wasu da suka tsere da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikinsu wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman kudin gina ilimi da aka so a dace masu shi. Sakon shugaba Muhammadu Buhari shi ne kada a samu karayar zuciya, shi kan ba zai haƙura ba zuciyarsa tana kan wannan abu kuma duk abin da gwamnati a ƙarƙashinsa za ta yi dan dawo da su waɗannan ƴan mata na Chibok ka ta Italiya Sharifu wannan yarinya kwaya da ita ta ƴan makaranta da Allah ya dawo da sauran ita baka dawo ba. Ana samun labari mai ƙarfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke rike da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita, suna nuna damuwa akan tsananin tsaro da irin matakai na soja wannan yanki na arewa maso gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya. Waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin Ubangiji ita gwamnati tarayya ba take ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a damuwa da ita ba. Saboda haka a takaice da abin da nake so in ce gwamnatin Najeriya ba ta kura ba ba ta fasa ba kuma Allah ya daidai aka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin Ubangiji da kokari da ake maslaha da fafatawa da ake tafiyin daga za a dawo da sauran.
Garba Shehu kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da ke karewa da suka hada da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabata a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya idan aka nemi shirye-shiryenmu a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
To a gaida alheri Giras Abdu da shirin domin iyali. To kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
To Hafiz, majalisar wakilai a daren jiya Laraba ta tsige shugaba Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa. Kasar Rasha a jiya Laraba ta kame jiragen ruwan kasar Japan biyar na kamun kifi a yankin gabashin kasar. Lamari na baya-bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar Rasha da Japan wanda ta samu asali tuwa ƙarshen yakin duniya na biyu. Lauyoyin Mary Chiwenga, uwar gidan mataimakin shugaban kasar Zimbabwe, sun nemi alkalai da su bayar da ita beli kwanaki hudu bayan da aka kama ta bisa zargin yunkurin kashe mijinta. Lauya Tuwana Nyamakura ne ya gabatar da bukatar belin a madadin Mary Chiwenga a babbar kotun kasar a jiya Laraba. Masu gabatar da kara dai sun ce sa'ad da aka kai mataimakin shugaban kasar magani a kasar Afirka ta Kudu, Mary Chiwenga ta tilastawa mijin nata ya zauna a hotel na tsawon dare, lamarin da ya hana shi karɓan magani na tsawon sa'o'i hudu. A ƙarshe, zanga-zangar da ta karaɗe dukkan yankunan ƙasar Indiya ta neman soke sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da cece-kuce ta kasance ƙalubale mafi girma da Prime Minister Narendra Modi ya fuskanta tun sa'adda gwamnatin haɗin kan ƙasar ta 'yan ƙabilar Hindu ta karɓi mulki shekaru shida da suka gabata.
To masu sauraro, da haka muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada a manta za a yi aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar ruwa akan lambarmu alamar tarawa 1-202-2-599-495. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodune da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Darrell Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa sai mun haɗu a shirin shirinmu na hantsi. Ku huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.